liman da wace tsaya ne su kuma cross suke sawa sai ruko in ya shiga kauye da bible amma na larabci sai a shiga da majabaki a ce to an saba ane muku wa'azi da alqur'ani to qur'ani gaskiya ne at-taura da injila ma gaskiya ne to mu yau mun zo zani muku wa'azi da injila ne mai Allah yake alaramma sai a jawo injila amma ta larabci to jahilai ne mutanen kauye annabi yace man bada jafa wa man ittaba afsaida gawa wanda bai zauna kauye zai yi jahili kaje ka gani imamin kauye da sallah take san wahala a hannun shi balle mamu kauye yasa balarabe ne zai zagin ka sai ce askanaka Allahu albadiya Allah mai da kai kauye kauye akwai jahili wani yana na kauye bai san qur'ani ba don haka ja bible da larabci sai a ce sadaka Allahu alazim wallahi ɗaya daga cikin su da ya musulunta muka ɗauko shi muka yi zaman hira da shi a Abuja kasadin yana nan muka yi awa 6 da shi na video da kansu yake faɗa mana yake a nan ƙasar Zaria akwai inda suka je liman ne mai suna Abdullahi suka mai da jikirin sa ya zama Abdullahi illa tas'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ku ba ku je kun yada addinin musulunci ba ku za ku je ku yada daga nan fitina za ta faru yau wata biyu da suka fitar na garin fitina daga nan garin ita ce za ka je goza sai ka kai kamar ƙarfe 9 ko 10 na dare wannan kana gudu kenan ma ba tsayawa sallah ba cin abinci san goza in ka bar yola baka kai mai duguru ba tsakiya gari ne mai cike da duwatsu na je ne musu wa'azi na kwana biyu a lokacin nan sarkin garin muke hira da shi yake cewa muna zuwa musuluntar da maguza yake duk sanda muka je akalla mutum 100 su musulunta yake to amma matsalar muna da karancin malamai yake mu kuma ba malaman ba ne muna kuma da karanci yake kuma malaman ba sa zuwa garin yake tafiyar ƙarshe da muka yi mun musuluntar da fiye da mutum 170 yake da kiristoci suka ji labari kan Christian Association of Nigeria da suka ji labari sai suka tura evangelist guda 3,000 suka tura pastoci 3,000 su je wannan kan duwatsun Diwali da suka je mutanen kan dutsen nan suka ce mu musulmi muke jira su zo mu karba addini masu kuɗi ku fitar da kuɗi a yi wa musulunci a yi masu mulki su yi amfani da mulkin ku ku yada addinin musulunci wallahi in ba haka ba kudin za su kare mulkin ya kare addinin Allah kuma Allah ya kawo waɗanda za su yanzar da su kuma ku ba ku ci falalar ba Sardauna ya yada addinin musulunci a ƙasar nan ne ya rage daraja sai abin da ya rage daraja Sardauna ya kanta ya mutu bai bar ko kobo ba Abu Iransu ya kashe shi a January 1966 bayan ya
kashe shi ya ce aje a bincika account din shi da aka bincika account din shi ta yake zai je ya samu Sardauna ya saci makudan kuɗi irin yadda waɗannan kansiloli da ciyamomi balle gwamnoni da ministoci da shugabannin ƙasa suke sata Sardauna a lokacin nan matsayin shi premium jihar Arewa duk jihar Arewa tana ƙarƙashin shi amma da aka duba account din sai aka ga ba kokobo sai da Agui Iransu yana da mamaye yasa na kashe wannan mutum shi ta yake ya saci kuɗi ne da yake ganin shi da manya-manyan riguna sai da Agui Iransu ya zo yana damar me yasa ya kashe Sardauna dan bai da kokobo account din sai ma ainihin bashi bankin take bin shi Sardauna ya mutu da bashi gidajen Sardauna guda nawa ne yanzu kuka zabi yaro ya zama kansila wanda poster sai kun cika mai kuɗi an buga kafin shekara ɗaya ya siya duk gidan da aka daga a anguwar duk wata budurwa da ta tashi tana kada kokosu sai ya aure ta wani irin abu ne wannan jama'a ba ku yi wa addinin musulunci aiki ba kun zama ɓeraye a cikin ofisoshi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko fito a can kasar Adamawa jihar Adamawa akwai wani dutse da ake cewa dutsen koma mutane suna so su karba addinin musulunci akan dutsen na amma musulmi ba sa zuwa amma yanzu me yake faruwa koma kwanda ya wuce ina Adamawa an yi program a ABC Adamawa Broadcasting Corporation gidan radio su suna ta karba addinin kristoci evangelist kristoci sun je sun cika garin yanzu ko ina coci ce amma musulmi su suka fara zuwa amma sun daina zuwa ina kudin ku ina mulkin ku me za ku yi da kudi za ku kulle makakai kakai abin nan kudi ne kakai karuna kudi ne ko anan kurkusa kakai a biyo la kudi ne anan kurkusa an samu mai mulki irin na Abacha amma zuwa kai ka samu gawar shi a daki ba za ka ji tsoron Allah ba ku taimaki addinin Allah a yada addinin Allah mutane suna son addini amma ba a kai musu ba ya za su yi a garin Wari a cikin jihar Delta idan aka je musuluntar da mutane da gudu suke fitowa suna musulunta suna tarban musulmi da nau'i na abinci aka je aka musuluntar da wani ƙauye mutum fiye da 2000 a tsakankanin ƙauyukan suka musulunta sai aka samu wasu sun je NYSC sun je hidimar ƙasa can jihar Delta sai suka ce su sun sadaukar da rayuwarsu sun cire riga boko za su yi musulunci aiki amma a samu musulmi su rinka ba su albashi da za su ci su rayu me ya faru sai aka kasa biyan su albashi dole suka bar ƙauyen da suka bar ƙauyen me ya faru akwai ɗaya daga cikin ƴan ƙauyukan ya ainihin zo Kano ya ɗan yi karatu da ya koma shi ma ya ga rayuwa ba yadda zai iya kawai shi kenan dama ƙauyen mesa suke bautawa sai dawo kawai sai ya samu katuwar mesa yana sa su suna bauta mata amma da sunan addinin musulunci ni sai da na je na gani to yanzu ana jihadi kenan koko sai dai kawai a zo a ce ya ku kristoci ya ku arna wuta khalidina fiha abada a ce Allahu akbar lafifika ta fashe me aka ci gaba me aka ci gaba an yi aiki kenan an yi hidima barna kuka yi su dan fodiyo ba abinda suka yi ba kenan za mu zo mu ji yadda suka yi aikinsu da awa suka yi ba wai zuwa suka yi kawai suka hau kashe mutane ba ko kuma kawai su dubi tarin jama'a guda su ce waɗannan duk ƴan wuta ne ba abinda suka yi kenan Allah ya shiryar da mu bangaren jihadin munafikai kuwa wannan shine ai ta musu nasiha munafikai ba yadda za a rabu da su kullum ana tare da su yanzu nan zaune muna zaune tare da su ya za a yi ba a iya rabuwa da munafikai sai dai ai ta musu nasiha har su tuba da kyautatawa da nuna hali na gari abinda ya sa wasu da yawa suka musulunta kenan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine shugaban munafikan zamanin shi dama munafinci ane ne don neman sarauta ko kuɗi shi sarauta za a nada shi sai annabi ya zo Madina sai aka ce sarauta gargajiya ta tashi yanzu sai mulkin musulunci sai ya ce to in ya tsaya a wajen musulunci ba zai bari ya shigo amma ya bata musulunci da ya shigo musulunci ya rinka barna sa'ad da ya kwanta rashin lafiya dan shi Abdullahi Salihi ne mutumin kirki yazo ya ce ya manzo Allah samu ruwa kai mini addu'a in kai baba na Aisha ko Allah zai bashi sauki in Allah bai bashi sauki ba mai yiwa in ya mutu ya samu saukin azabar Allah annabi ya samu ruwa ya mishi addu'a da aka yi mishi kun san abin da ya faɗa sai ya ce wa dan me wannan ya ce ruwa ne manzo Allah ya addu'a ka sha ka dan samu sauki ya ce me yasa baka kawo fitsarin uwarka ba bai fi wannan ba wannan munafiki ne amma yana nan a sahun farko da dangajejen gemu da nadi ka gani ya za a yi shi yawa manzon Allah cutarwar da ba wanda ya taba manzon Allah irinta a musulunci shi ya dauki nauyin hada kafafin da aka yi wa Sayyida Aisha ya ce an kama mata annabi tana zina munafikai ne ba yadda za ka yi da su waɗannan ba a yaƙar yakin takobi an zo an ce wa annabi ka yaƙe su mana annabi ya ce in na yaƙe su waɗanda ke wajen musulunci sai su ce Muhammad ya gama da na waje ya dawo yana kashe na ciki ba za mu shiga ba domin yanzu kiristoci sun san waye munafiki ana ba sani ba mu yanzu ko mun san shin ma ganin shi ce lafiya sai mun ce lafiya 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 shikenan sai su ce kaga dai yan uwan juna ne suna gaisa a lafiya amma mu mun san gashi nan gashi ne kana mari shi sai ya ce musulmi na fada yi juna to ya za a yi sai wa'azi sai nasiha in Allah ya nufi sai su yi amma kyautatawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita sai da ta dawo da mutum 33 cikin kungiyar munafikai cikin musuluncin gaskiya bayan da Abdullahi dan Ubay ya rasu dan shi zo ya manzo Allah ka bada rigarka ta ciki jamfa da kake sawa wadda zufar jikinka take diba ka bani inje in farke in wa ubana likafani mai waye samu saukin azabar Allah don azaba ta tabbata gare shi tunda Qur'ani ya ce wallazi tawallaki barahu minhum lahu azabun alim azim wanda ya dauki nauyin shirye wancan kazafi na Aisha azaba mai girma ta tabbata gare shi Allah ya fada ba da ya tabbatar uban dan wuta ne amma ya za a dan bada riga saboda tausayi dake gada ka bani inje in farke in mai likafani dan samu sauki annabi ya dauka ya bashi saboda shi ma wannan munafikin ya taba annabi wani alheri sa'ad da aka kashe Hamza kawo annabi annabi ya rasa likafani shi ya dako likafani ya ba annabi shine yanzu dan shi annabi ya bayar dan ramuwa dan kuma ya faranta wa dan rai aka ji aka yi mai likafani yanzu ya ce manzo Allah ka taimake ni baba na ka zo ka tsaya ka yi mishi sallah ko zai dan samu sauki annabi ya zo zai sallah sayyidina Umar ya tsaya gaban shi banga banga ya ce ina haba wanda ya ce ka ba ya ce ka ba manzo Allah yace ka ja baya Umar ya ce manzo Allah wannan sarkin munafikai ne fa manzo Allah yace ai Allah bai hana in yi musu ba sallah ko addu'a abinda yace in har zan roki Allah ko so 70 ne ba zai karba ba to shine nake so ko in yi fiye da 70 din Allah ya karba shi annabi yana son ka kai ne kake kin shi saboda haka me ya faru annabi ya miƙe mai sallah dan nan bai gaji bai ce manzo Allah ka taimake ni ka zo ka tsaya a kabarin ubana kai mishi addu'a mai yiwa ya samu sauki annabi ya zo ya tsaya yana dawowa gida daga jana'iza sai ayoyi suka sauka suratul tauba Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri karka sake tsayawa kai wa wanin su sallah har abada karka sake tsaya a kabarin wani cikin irin waɗannan kai musu ainihin addu'a innahum kafaru billahi sun kafirce wa Allah wama tuwahum fasiqi sun mutu suna fasikai mutanen banza ne karka sake kula su to daga sannan ne annabi ya ja baya jama'ar musulmi mun gane wannan da kin to munafikai sai ai ta musu nasiha jama'a a tashi ai ta wa'azi in sun gane sun bi shike ba su gane ba kuma shikenan sai hadu da sakamakon su a lahira sannan sai jihadi ga azzalimai da yan bid'a shi ma wannan bayyana musu zaluncin su gudun zaluncin su kaurecewa zaluncin su na daga cikin nau'uka to duk wanda ya cika waɗannan nau'uka na jihadi to lalle ya zama cikakken mai jihadi amma kuma jihadi baya yiwa sai da hijira jihadi baya yiwa sai da hijira hijira kuma ba za ta yi ba sai da imani to waɗannan abubuwan guda uku sune Allah ya hade a Qur'ani yace innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wadanda suka ainihin yi imani da Allah suka yi hijira suka yi jihadi wajen tada addinin Allah wadannan sune ke fatan suke sa ran samun rahama Allah Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne mutumin da yafi kowa cika wadancan ainihin matakai na jihadi yafi kowa daraja a wurin Allah to babu wanda yafi kowa cika wadannan ainihin darajoji sai annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine babban mai jihadin duniya baki daya jama'ar musulmi ku yi mana afwa in ce wannan shine muqaddimar wa'azinmu jihadin dan hodiyo ba hawan daushi bane wannan shimfiɗa ce gabar mu ta biyu ta ainihin wannan wa'azi wadda ita ce za mu taho kasar Hausa kai tsaye ita ce wannan ƙasa da muke zaune cikinta a yanzu a nan da muke zaune yankin zazzaune da wanda bai sani ba bari mu faɗi wannan suna na zazzauna daga cikin sunayen da aka ainihin birkita shi kamar yadda Turawa mulkin mallaka suka jirkita sunayen garuruka da yawa zazzau ba zazzau ake ce mata ba a da zakzak ake ce mata zakzak Bature ya zo ya cire wannan kaka ya mai da ita zazzau kamar yadda Yola ba Yola ake ce mata ba Eldece, sai Bature mai da ita Yola. Kaga matsala, haka Turawa suka rinka mana suna rikita mana sunayen abubuwa, suka rikita sunayen malaman musulunci. Dan Fodiye suka ce Dan Fodiyo, sai suka tashi ma da Turanci suke rubuta, ba sa sa Y su sa O sai su sa O din kawai, da Turanci kenan. Sai suka zo rubuta Zaria, sai an rubuta da RIA madadin RYA, in aka zo rubuta Muciya sai a sa CHIA, duk wannan Turanci ne. Dole ku tashi ku yi bokon ku yaki arna, in ba haka ba wallahi sai sun canza muku addinin gaba daya. Allah ya shirye da mu. Kasar Hausa kafin zuwan Dan Fodiyo, a yanzu da nake magana muna magana ne a yankin kasar Zaria, ko in ce Zazzau, wannan shine sunan da ya kamata a fadi a zamanin cadin Zazzau. Ga waɗanda suke baki, galibi baki sai ka ji mutum ya ce sarkin Zaria, in ka ce sarkin Zaria wani ba fadi na kusa zai kirba maka duka, ka rage wa sarki daraja, sarkin Zazzau ake cewa. Dan Zaria ita ce can da kake gani da ganuwa, Zazzau kuma ita ce yankin kasar gaba daya, to ita ce kasa mafi fadi daga cikin yankin kasar Hausa baki daya. Jama'a mun gane wannan da kyau? To wannan kasa ba zan tsawaita ba, domin ba tsayuwar tarihi muka tsayayi ba. Kafin zuwan Dan Fodiyo an raba kasar yanki biyu, akwai Hausa bakwai, akwai kuma Banza bakwai. Hausa bakwai din nan daga cikin su kasar Zazzau na ciki, Katsina da Kano da Daura da Gobir da makamantansu. Banza bakwai kuma daga ciki akwai yankin Zamfara da Kebbi da Yauri da Nufe da Bargu da kasar Yoruba, bangaren Iluru da makamantansu. Waɗannan misalai ne na kawo. Ta yaya addinin musulunci ya shigo wannan kasar? Wannan kasa ta kasar Hausa tana cikin kasar da aka fi sani a yau da Najeriya. Najeriya kuma tana yammacin Afirka. Wannan kasar tana wani yanki ne wanda hanya ce ta 'yan kasuwa da ke shigowa zuwa wannan kasa su wuce zuwa wasu kasashe domin isar da fataucinsu ko kuma su tsaye da kasuwancinsu zuwa wannan kasar. Hanyoyi uku ainihin wato 'yan kasuwa daga kasashen Larabawa suke shigowa wannan kasa, amma duk waɗannan hanyoyi suna shigowa ne ta Afirka ta Arewa. Hanyar farko suna ainihin shigo wannan kasa da ainihin wato kasar da aka fi sani da Libya a yau, ita ce ainihin kasar Tripolis, Tripoli kenan da Turanci. 'Yan kasuwa suna tasowa daga kasashen Larabawa su biyo ta Tripolis, wannan hanya tana tike musu zuwa ainihin Borno. Wannan hanyar ita ce hanyar da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Uqba ibn Nafi'in ya ainihin biyo, wadda da ya tunkaro ta sai da ya taho ya kafa kasar Qayrawan, garin su mai risala a kasar Tunisia ta yanzu, inda kuka yi wasan kwallo a kwanakin baya. Sannan ya keto ta ya zo ta kasar Libya, sannan ya zo har Borno. Sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya ta biyu ita ce hanyar Tunisia. Larabawa suna shigowa su taho kasar Tunisia, daga nan wannan hanya in suka yanko tana birewa da su har cikin birnin Kano, Kano da aka sani ta yanzu. Hanya ta uku ita ce sukan taho su biyo ta kasar Morocco, Maghrib, wannan hanya tana biyo da su ta Timbuktu, sannan sai ta shigo ainihin kasar Kano. Waɗannan 'yan kasuwa da ke shigowa suna tahowa kasuwanci zuwa Borno da Kano da wasu birane ko su wuce. Musulmi ne, wasunsu malamai ne. Wannan hanyar na ɗaya daga cikin hanyoyin da musulunci ya shigo ƙasar Hausa. Ina ma'anar wannan magana a taƙaice? Musulunci ya shigo ƙasar Hausa ta hanyar 'yan kasuwa, kamar yadda a yau musulunci yake shiga wasu kasashe da dama saboda hanyar wasu da suka tafi kasuwanci kasashen ko kuma suka tafi wasu karatuttuka. Misali, akwai samari da dama masu nashadin addinin musulunci a yau daga kasashen Larabawa da wasu makamantansu da suka tafi kasashen Turawa domin karatun boko, ko dan kasuwanci, amma kasancewar su ustazai ne a kasashensu, wato malamai ne masana addini, in suka je suna karatun bokonsu suna yada addinin musulunci, suna kasuwancinsu suna yada addinin musulunci. Amma bari in yi wani kyakkyawan misali mai ban sha'awa. Akwai waɗanda suke tafiya ƙasashen Turawa da nufin harkar tukin tasi ko kuma a caɓa. In suka je, mutum malami ne, ɗan kasuwa ne, sai je sai tasi ya mata fenti ya bi duk doka da ake bi ta ƙasar Amerika ko Faransa ko wata ƙasa daga ƙasashen Turai. Madadin rigar shi babban riga da ya ciki da wando da naɗi irin na malanta sai ya kwaɓe, sai koma yana sa t-shirt da hulaha na sallah irin ta 'yan tasi. Ko ai da wahala ka ga dan tasi da babban riga da ya ciki da wando da rawani da carbi da wahala ko? Amma ka san wata dabara da suke, su suna wannan kasuwancin ne don su yada musulunci. Malamai ne, ƴan boko ne, suna jin Turanci, Faransanci, yaren Jamus ko wasu yarurruka. Sai ya samu takarda stika, sai ya rubuta wata kalma, sai ya makala a bayan sit din motar shi ko akan dashboard, akan kirjin motar shi daga ciki, inda mazauni na kusa da driver zai gani. Kalmar da suke sawa ita ce, "If you have any question about Islam, you can ask me." Idan kana da wata tambaya game da musulunci, za ka iya tambaya ta. Iyakar kalmar kenan. Bature da ya shiga sai hankalin shi ya tafi ga rubutun. Da ya karanta sai wai goyi cewa ɗan tasi, "Are you a Muslim?" Kai musulmi ne, sai ce, sai ce, "To mu je ka kai ni gida." Idan kai shi gida, Bature, shi Bature ba ruwan shi fa, shi yana neman hujja ne, ba irin mu ne, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin." Shi Bature hujja yake nema, ba ruwan shi. Dan hakan aka in ya kai shi, sai ba shi lambar wayan shi, su yi alƙawari, "Ka zo ranar Lahadi, ranar hutu, ko ranar Asabar, ranar hutu, ina da tambayoyi akan addinin musulunci." Shi dama abin da ya kai shi ba tasi ba fa, amma yana aikin tasi ne don ya yaɗa musulunci. To ga dama ta samu, don haka ranar Lahadi ba zai aikin tasi ba. Sai shirya a nan, sai taho da siffar shi ta malanta, yazo zauna gidan wannan Bature. Baturen ya nemi tambayo, yana ba shi amsa game da addinin musulunci. Ta wannan hanyar an musuluntar da yawa daga cikin Amerikawa da Turawa. Na daga cikin su, bari in muku misali kwaya ɗaya gyal. Akwai wani ɗan majalisa da ake faɗi, shi ne ɗan majalisar da ta kwaya ɗaya gyal duk ƙasar Turai. Ba wani ɗan majalisa musulmi, duk Turai sai shi. To ta wannan hanyar musulunci. Daga direban tasi ne kawai ya rage mai hanya. Shin muna da awar addinin musulunci yanzu? Kun ji dai kasuwanci ne ya kai su, amma sun gyaɗa addini. Kamar yadda daga garin a zo mana da kasuwanci ne nan aka kawo mana addinin musulunci. To wallahi alam, wasu malaman tarihi sun ce shi yasa Bahaushe galibi kasuwanci yake fin addini a wurin shi. Nan dama addini ya zo mai ta hanyar kasuwa ne. Allah ya kiyaye. To shin ko ana addinin musulunci kafin zuwan ɗan Fodio? Ya wannan amsar ko ban amsa ta ƙararraba, na amsa ta a fakaice a ɗazu. Domin na yi ishara akan ana addinin musulunci ne tun ƙarnin sahabbai. Ya tabbata musulunci ya zo ƙasan nan tun zamanin sahabbai. Wasu malaman tarihi na ƙasan nan sun ce musulunci ya zo ƙasar nan tun Annabi na da sauran rayuwa da 'yan kwanaki kaɗan. An samu wani babarbare ya je wurin ainihin Sayyidina Abu Bakr. Wannan an samu wasu daga cikin malaman tarihi na ƙasar nan sun tabbatar da haka. Amma shahararriyar magana shi ne addinin musulunci ya shahara a wannan ƙasar a zamanin Khalifa na uku, shi ne Sayyidina Uthman, Allah ya ƙara mishi yarda. Addinin musulunci ya shahara kenan tun zamanin sahabbai, tun ƙarnin farko, tun musuluncin da ɗimi-ɗimin shi bai huce ba. Akwai dauloli waɗanda cike suke da musulmi da malamai, ana karatu duk irin karatun da ka san ake a yau. Na daga cikin daulolin nan akwai daular Endoto, wadda wannan daula shahararriya ce a tsahe a jihar Zamfara ta yanzu. Akwai daular Borno, akwai kuma wata daula wadda ita ma an canza mata suna, amma yanzu tana ƙasar Niger, ita ce Akdas. Madinatu Aqdas, wadda aka fi sani da Agadas. Asalin garin sunan shi Aqdas, birni ne tsarki, Subuhul Quddusun Qaddasa Aqdas. Jama'a mun gane wannan da kyau? Akwai nan kasar Zazzau, akwai kasar Katsina da kasar Kano, duk ana musulunci a wannan yankin tun wancan zamanin. Ana karantar da ainihin tafsirai har al-Imam Jalaluddin Suyuti ma ya zo kasan nan. Wanda kake karanta tafsirin shi ana cewa tafsirin Jallalaini, yau shekara shi 500 da wasu mutsamutsai da rasuwa, to ya zo Najeriya, ya zauna a Katsina, ya zauna a Kano. Anan ne Kanawa suka tara Suyuti suka ce ba zai bar garin ba har sai ya rubuta musu littafi akan usulul fiqhi. Anan ne ya alfiya ta usulul fiqhi. Abdullahi Gondi ya zo ya rere wannan alfiya, ya ainihin ƙara ya rage wasu abubuwa. Ma'ana abin da nake so in ce, kar ka taɓa tunani ya kai ɗan bana bakwai ɗan Hodiyo ne ya kawo addini. Ɗan Hodiyo ya samu ana addini a ƙasar nan tun kafin a san za a haife shi da ainihin fiye da shekara 1000. Ya kamata ka gane wannan. Ina fatan an gane. A wannan lokacin ana karantar da tafsirin Jallalaini, ana ainihin karantar da littafan hadisi irin Muwatta, Sahihul Bukhari, alfiya ta Suyuti ta hadisi. A wajen fiqh ana karantar da Ahlari da Ishmawi, Askari, Risala, Mukhtasar. Malaman anguwar Madabo ta birnin Kano har sun kware game da Mukhtasar, har yara ake sawa suke haddacewa, wanda har yau shahararriyar magana ce, indai yaro dan Madaba ne, indai ba a yi rashin sa'a ya zama dan Tauri ba, to ko ya iya Mukhtasar. In ko an yi rashin sa'a ɗan Tauri sun karbe shi, to ba shi ba Mukhtasar. Amma indai bai zama dan Tauri ba, to zaka ga ya haddace Mukhtasar. Malaman Madabo sun kware da ainihin karantar da littafin Mukhtasar. Suna karantar da littafin Usulul Fiqh, wanda aka fi sani da Mukhtasar na Ibnul Hajib a cikin Usulul Fiqh. Na fata an gane. Da sauran littattafai da suke karantarwa na Nahwu da Sarf, akwai wani shahararren littafi da ya shahara a ƙasar Hausa a lokacin, sunan shi Mahuwa. Wannan akan Nahwu ne ake karantarwa. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Waɗannan kaɗan daga abubuwan da ke gudana kenan, waɗanda ke nuna maka cewa akwai ainihin wato musulunci a wannan ƙasa tun kafin zuwan ɗan Fodiyo. Ina so ka rike wannan gaba ta tarihi, tana da matukar muhimmanci game da alakar jihadin ɗan Fodiyo. Ana musulunci a Najeriya tun kafin a haifi ɗan Fodiyo da fiye da shekara 200. Don kar ka zo ka ji ɗan Fodiyo ya tsaye da jihadi, ka ɗauka ɗan Fodiyo ya yi jihadi da baƙaƙen arna ne, maguza, mashaya, burkutu, ko ka ɗauka shi ya kawo addinin musulunci. Shahararrun malamai a wannan lokaci, akwai wani malami da ya fi shahara da ainihin Malam Abdulrahman, ana ce mishi Az-Zaiti. Wannan malami shahararren malami ne a birnin Kano, ya yi zamani da sarkin Kano da aka fi sani da ainihin wato Sarki Yaji Ɗan Tsamiya. Akwai Malam Umar Kabara, wanda haye shi ainihin sharhin wani littafi yana karantar da shi, ya sa mishi Nazmul Kubra. Da ainihin Malam Muhammad Wali, wanda yake karantar da littafin Ibnul Ward a cikin Nahwu da Sarf. Akwai Malam Dan Masani, wannan wani gogaggen malami ne a birnin Kano, sai da yawa 20 ya sharhi mujallabi 2, sunan sharhin An-Nafhatul Ambariya fi sharhin 20, sharhi ne na 20, sharhi na 20, ni ina nan da wannan sharhin a Kano aka yi shi. Akwai wani malami da ya rubuta littafi a birnin Kano, sunan littafin Atiyatul Mu'ti. Waɗannan dai suna daga littattafan da aka yi, ko da wannan na ƙarshe an yi shi ne bayan Shehu ya zo. Shahararrun malamai da suka rayu a ƙasar nan tun zamanin sahabbai, akwai wani malami jikan Sayyidina Ali ne wanda ya zo ƙasar Hausa ya zauna, sunan shi Malam Yahaya Abdullahi Ɗan Hassan jikan Sayyidina Ali kenan. Allah ya ƙara musu yarda. Akwai Malam Magili, wanda ya karanta tarihin musulunci a Najeriya, ya san shi, ya zo ne a ƙarni na 9 zuwa ainihin ƙarni na 10. Ya zauna a garin birnin Kano, ya rubuta littafai shahararru guda 2, daga ciki akwai Tajul Mulki, Himayajibu Alal Muluki, da Misbahul Arwahi,
fi usulil fala'i, ya rubuta waɗannan tafai sai bar birnin Kano sai ya tafi sai ya kasar Jaza'ir, kasar Algeria, can ya rasu kabarin shi yana nan a yanzu. Akwai wani malami da aka fi sanin shi da Wali mai Kargo, Kanawa sun san labarin wannan Wali mai Kargo, amma ɗaliban ilimi sun fi sanin shi da Sheikh Muhammad Zahara. Waɗannan sun rayu a ƙarni na 9 da ƙarni na 10, kabarin shi yana nan a gefen goren dutse a yanzu a Kano. Akwai wani shahararren malami Bakatsine ne, sunan shi Malam Muhammad Al-Fullata Al-Kishnawi, a ƙarni na 11 ya rayu, dab da za a haifi Shehu Dan Fodiyo kenan. Tafiya ta tafiya sai aka samu wasu hamshakan malamai guda biyu waɗanda a lokacinsu Shehu ya taso, hasalima almajirinsu ne. Malamin farko daga ciki akwai Sheikh Tahir Ibn Ibrahim, wannan Fulata Borno ne, ba Fulata ne kuma ba barbare. An fi sanin shi da Malam Mai Fairamma, wanda da ya karatun tsoro a Kano ya ji labarin Malam Mai Fairamma. Sannan akwai Sheikh Jibril Ibn Umar, wanda wannan shahararren malami ne, mutumin garin Agadas, malamin Shehu Dan Hudiyo ne, wanda Shehu ya yi karatun Sahihul Bukhari a wurin wannan malamin. Har Shehu in aka zo ana yaban shi, kai Shehu ka iya ilimi, sai Shehu yana rera waƙa yana cewa in ƙila shi ya bi husni zanni ma ƙila fa maujatun ana min amwaji Jibrila. Yace in kuna gani na kuna ganin wata tsiya ce, ai ni ba komai bace. In aka dubi malami na Malam Jibrila, ai ni kamar dugon ruwa ne, shi kuma teku ce. Malam Jibrila bin Umar wani babban malami ne, malamin hadisi ne. Sai dai an samu matsala a ƙarshen rayuwar shi, ya koma aqidar Khawarijawa, don haka suka yi baran-baran duniyar ilimi ta jisu da Shehu. Shehu ya koma ya nemi shi raddi, ya ɗauki aqidar Khawarijawa, aqidar nan da suke cewa ba ceto, aqidar nan da suke cewa Annabi Isa ba zai dawo ba, da ainihin makamantansu. Shi yasa in za ka yi a hankali, ka yi a hankali, Ahlus Sunna kar su san tsin hasada ya kwashe ka. Jama'ar musulmi kun ji wannan kenan. Yau ashe ana musulunci tun kafin a san za a haifi Dan Hodiyo ko? To duk wannan lokacin ma fa da ake musulunci, ba a haifi Dan Fodiyo ba sai a cikin ƙarni na 12 jama'a. An daɗe ana musulunci a Najeriya, sannan aka haifi Dan Fodiyo fiye da shekara 1000. To tambayar farko, yanzu me ya asalin Dan Fodiyo? Wannan tambaya za mu amsa ta ne ba dan ƙabilanci ba, domin sunnar malamai ce masu kawo tarihin duk wani malami sai an bincike falfalar shi. Shi dai Dan Fodiyo ba Fulatani ne, dan asalin ƙabilar Turankawa daga cikin Fulanin, waɗanda tarihi ya nuna sun taso ne daga garin Futa Toro da ke ƙasar Mali wadda ka sani ta yanzu. A cikin ƙarni na 12 suka zauna a ainihin wani gari Dagal da ke ƙarƙashin ainihin masarautar Gobir, wanda ainihin shugabansa a lokacin kaka ne na shi daga Shehu, sunan shi Musa Jakolo, shi ne kwaso dangin shi. Suka zo suka zauna a garin Dagal, suka yaɗu a nan daular Gobir, suna ainihin wa'azi, suna malanta, suna kiwo, suna noma. Wannan dattijan Musa Jakolo shi ne kaka na shi da na Shehu, za ka ji in mun zo faɗin nasabar Shehu. Cikakken suna da nasabar Shehu shi ne, sunan shi Usmanu, sunan mahaifin shi Muhammad, sunan mahaifin mahaifin shi kakan shi kenan Usman, ma'ana Shehu Usman ya ci sunan kakan shi ne. Sunan baban kakan shi Salihu, Salihu ɗan Ayyuba, ɗan Haruna, ɗan Muhammad Gabdo, ɗan Muhammad Jibo, ɗan Muhammad Sambo, ɗan Ayyuba, ɗan Masirana, ɗan Ayyuba, ɗan Abubakar, ɗan Musa Jakolo. Kaji nasabar Shehu kenan. Malaman tarihi na nasaba sun tike da wannan nasaba, suka jata har kan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ma'ana suka tabbatar da cewa Shehu Dan Fodiyo ta dama da hagu jikan Annabi ne, ta hanyar uwa da ta hanyar uba, jikan Annabi ne ta hanyar salsalar As-Sayyida Fatimatu Zahra radiyallahu anha. Wannan shi ne cikakken sunan Shehu da kuma nasabar shi. Al-kunya shi ko ana ce mishi baban Muhammad saboda sunan ɗan shi na fari kenan, amma ba Muhammadu Jalla ba. Kai muna haƙuri kaɗan, zan zon gaya maka ‘ya’yan shi kakaf, za ka ji akwai Muhammadu na farko. To ana ce mishi baban Muhammad domin sunna ta ce a yi maka alkunya da ɗanka na farko ko ‘yarka ta farko.
lakabin shi kuna da yawa a kasar Hausa. Shahararren lakabin shi shine Shehu, wanda wannan kalma ce da ta samo asali daga Ash-Sheikh, sai Bahaushe ya murɗe ta mai da ita Shehu har ta bayi gari a kasar Hausa saboda neman tabarruki da dan hodiyo. In haka ya fida aka sa mai Usman, sai a koma ana ce mishi Shehu na Allah. Na daga cikin ainihin lakabban Shehu ana ce mishi Mujaddadi da Hausa, amma dai dan abin da Larabci shine Mujaddidi, mai gyaran addini. Ana ce mishi Nuruz Zamani, hasken zamani. Ana ce mishi dan Fodiye saboda baban shi malami ne na fiqhu. Da Larabci ai da Fillanci in aka ce Fodiye, to hamshakin malami wanda yafi Modibbo. Modibbo malami, kamar ka ce al'alimu. In malami ya zama za a ce mishi al'allamatu, babban malami hamshaki, to da Fillanci sai a ce Fodiye. Amma malam malam kawai, kamar yadda Bahaushe ke cewa malam sai Bafulatu ne ya ce Modibbo. Amma in ya kai hamshakin malami irin su Guni, to sai a ce Fodiye. Misali, jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sannan ana ce mishi malami uban bayi, wannan ana yi Shehu kirari da wannan. Ana ce mishi gaigami uban tambari, wannan kirari kanawa suke mishi musamman a karatun soro. Takaitaccen suna da tarihin ainihin salsalar dan Fodiyo kenan. Yaushe aka haife shi kuma a ina? An haifi Shehu Usmanu ranar Lahadi, 30 ga watan Safar, hijira na da shekara 1168, daidai da 18 ga watan Oktoba 1754, wato miladiyyar Bature na da shekara 1754. Tun kafin a haifi Shehu, an samu wasu salihan bayin Allah daga cikin manyan malaman kasar Hausa, masu wa'azi, sun yi iyakar kokari wajen su yi yunkurin su gyaran addini. Abin ya gagare su, amma saboda bayin Allah ne waliyai, sun fara hasashen Allah zai zo da wani wanda zai gyara addini. Na daga cikin su an samu wani malami Dattijo kafin ya rasu, ga abin da yake fada Hausawa. Yake cewa qad azallakum zamanun zamanu waliyyin min awliya'illahi yazharu fi hadhihi albilad. Ito ya ku Hausawa, zamani ya riske ku, wanda zamani ne na wani wali daga cikin waliyan Allah. Wa yujaddidu ad-dina lilbariya, zai zo gyara wa halittun Allah addini. Wa ya'ishu al-ilmu, zai raya ilimi, ilimi zai rayu. Wa yansuru as-sunna, kuma zai taimaki sunna. Wannan tun kafin a haifi Shehu an samu Dattijon malami yana yawan fadin haka. Akwai wata malama shahararriya, ita ma Bafulata nace, sunanta Ummu Hani. Ita ma wali ya ce ga abin da take wasiya tun kafin Shehu ya zo, cewa take yazharu fi hadhal qatri sudani waliyyun min awliya'illahi, a wannan yanki na bakaken fata wani wali daga cikin waliyan Allah zai bayyana. Yujaddidu ad-dina, zai jaddada addini, zai sabunta addini. Kun gani su kansu sun san ba dan Fodiyo ya kawo addinin, amma waɗannan malaman me suke nuna? Addinin ya lalace a lokacin, addinin ya saje da al'ada. Miyagun malamai, miyagun sarakuna, da sarakunan da malaman fa ba maguzawa bane, malamai ne da suke amsa sunan musulunci, amma sun rugurguje cikin al'ada. Sarakunan ba bakaken maguzawa bane, suna da'awar sallah da hajji da sauransu, amma addinin ya rikice. Wannan bayar Allah ta ce wannan da zai tashi ya gyara addini, wa yuhyi sunna, zai raya sunna, wa yuqimul milla, zai tsaida addinin musulunci, wa yattaba'uhu almuwaffiquna, amma ba waɗanda za su iya bin shi sai waɗanda Allah ya datar. Wa yashtahiru fil afaqi dhikruhu, ambatan shi zai shahara ko ina a duniya za a ji labarin shi. Wa yaktadi al'am wal khas bi amrihi, mutane na kusa da na nesa, na musamman da waɗanda gama gari duk za su koyi da shi. Wa yashtahiru almuntasibuna ilayhi bil jama'a, wannan mata take cewa kuma wannan da an haife shi, almajiran shi za a fi sanin su da cewa jama'a. Haka ake kiran almajiran dan Fodiyo, kamar yadda yanzu duk inda aka almajiran Albani sai a ce salafiyya. To haka almajiran dan Fodiyo take cewa za su shahara dawa da aljama'a. Wa min alamatihim, wannan bayan Allah tace na daga cikin alama almajiran dan Fodiyo, annahum la ya'tanuna bi ra'yi al-baqri qa'adati al-fulaniyina su ba za su damu da kiwon shanu ba kamar al'adar sauran fulani wa man adraka zalika zamana ga wasiyar wannan dattijuwa wali ya ce fa jama'a sai ta ce wanda biyo riski zamanin nan faliyati ba ahu ya budan godiyo wannan magana ba ni na kirkire ta na fade ta ba dan dan fodiyo shi ya fade ta malam muhammadu sarkin musulmi a cikin littafin shi mai suna infaqul maisur fi tarihi biladi tukro a shafi na 133 kanin dan fodiyo shakikin shi uwa ɗaya uba ɗaya malam abdullahi gwandu shi ma ya fadi wannan magana a shafi na 10 a cikin littafin shi mai suna tazyinul waraqat an haifi shehu dan hodiyo ne a garin dajal da ke kasar gobir wadda cibiyar mulkinta a lokacin ita ce alqabawa wadda bawashi ya fi sani da alqalawa gari ne da ke cike da alqalai kamar yadda ango alqalai take a zaria yanzu ko to can kuma alqabawa alqalawa shine cibiyar mulkin gobir daga garin da aka haifi dan hodiyo zuwa alqalawa mil 60 ne sunan mahaifiyar dan hodiyo Hawwa'u sunan kakar shi Ruqayya zaka ji dalilin da yasa na kwakulo waɗannan sunayen baban za ba wannan maganar Muhammad Bello ya fade ta a cikin Infaqul Maisur shafi na 33 da shafi na 66 suwaye malaman dan hodiyo koko dan hodiyo kawai kulla kan shi ya daki ya ta karatu ya fito da rawani ya fara wa'azi ya fara dukan jama'a sai da ya karatu tukuna dan kasan abun ba hamasa bace ba zil bane in kana so ka yada addini sai ka je kai karatu sai ka dahu a cikin karatu sai ka zan baka tsoran karatu sannan zaka iya da'awa amma ka zo kana jin tsoran karatu eh to kuma ka kara shan dafin karatu ba ka sha rubutu ba ka je ka kara karatu yake ne amma ka zo kana karatu kana jin tsoran karatun baka halatta ka karantar baka halatta kai wa'azi ana so ne ka karantar da abin da kana da yakinin abin da kake faɗi shine warasikhuna fil ilmi yazan kafa ka ta dira baka shakka abin da kake faɗi sannan zaka yi karatu sannan zaka yi wa'azi to wannan ba zai yi ba sai kai karatu a wurin malamai jama'a mun gane wannan da kyau to shehu dan hodiyo suwaye malaman shi ne malamin shi na farko shine malam Muhammadu Fodiyo dama mun ce baban shi malami baban shi yana wa'azi a lokacin a ƙasa Hausa yana cewa ku ji tsoron Allah ku ji in ba ku ji ba Allah zai tayar da waɗanda in suka faɗa muku kuka bi za su yaƙe ku ashe ƴaƴan shi ne shi wa'azi yake in ya zama wa'azi ya jabuta shi ya shiga gida ya zikiri ya kwanta ba zai taɓa kowa ba amma yana cewa in ba ku ji da wuri ba da ɗimi-ɗimi to akwai waɗanda in suka faɗa kuka ibi ba za ku ɓata musu lokaci ba duk gakku za su kau da ku su kafa musulunci amma mu ba mu dukan kowa to baban shi shine malamin shi na farko shine malam Muhammadu Fodiye sannan sai mahaifiyar shi Hawwa'u ba jahila bace ita ma malamin shi ce sannan sai kakar shi Ruqayya da bahaushe ya fi sani Rakiya ita ma malama ce duk sun yayi karatu a wurin su waɗannan fa ana nufin malaman cikin gida tukuna kenan shehu dan hodiyo yayi karatu a wurin baffan shi in aka ce baffa da fillanci ana nufin dan uwan mahaifi wannan baffan nashi sunan shi malam Usmanu an fi sanin shi a ƙasar Hausa a karatun soro da bandorin kabawa bandorin kabawa baffan dan hodiyo ne dan hodiyo yayi karatu har wurin kawun shi abinda ake nufi da kawu da fillanci shine dan uwan uwa wannan kawun nashi sunan shi Muhammadu Sambo dan Abdullahi dan Muhammadu dan Sa'adu shine Abdullahi gondi yake wa waka yake cewa Muhammadu Sambo zu ilmin wa khali wa qad humidat shama'iluhu qadiman bittuqa qabla irtihali ila alharamain hatta sara 10 ila akhi duk muna sakandare muka haddace wannan waka محمد صنبذ علم وخالي وقد حمدت شمائله قديما بالتقى قبل ارتهاله الى الحرمين حتى صار وانا محمد صنبو كان ور دان هوديو ne yayi karatu a wurin shi wadannan su ne malaman cikin gida da dan hoduwe karatu da su a wurin su wani darasi za mu dauka ana ya kai ustazu ba a auren jahila kan ganya yar talla in ka aure ta ka kade gidanka ya mutu dan hodiyo uban shi malami uwar shi malama kakar shi malama tabbija sama dadi kasa dadi dan haka sai da ya sha karatu a gida tukuna sannan ya fito waje shahararrun malaman shi a waje akwai a Sheikh Abdulrahman ibn Hamda wallahi na taƙaita tarihin nan ne dan ba tarihi muka zo ba jama wannan lecture ta wanda zan bude ta sai akai kwana biyar ana yin ki tana da tsawo amma ni har yanzu ina so akai ga makasudi ne shine jihadin dan hodiyo ba hawan daufi bane kar ka manta da taken lecture a Sheikh Abdulrahman dan Hamda da Sheikh Ahmad dan Muhammad bin Al-Amin wannan malamin na biyu an fi sanin shi da malam bazan fare da Sheikh Abi Muhammad Muhammad ibn Raji an fi sanin wannan malamin da malam Raji malaman shehu ne na waje amma malam dan Fodiyo an fi sanin shi da malamin shi da na fada dazu shine Sheikh Jibril bin Omar shine mutumin Agadas ne kabarin shi yana nan a Agadas zaka je kaga yadda ake zuwa ziyara dan Hodiyo a Sokoto kabarin shi haka ake zuwa ziyara wannan malam Jibril ibn Umar shine nace dan Hodiyo ne mai waka yana cewa in qila fiya bi husni zanni ma qila shine Abdullahi Gwandu yake wa waka ya kamata ka dauki abin lura fa game da wakokin nan da muke kawowa dan Hodiyo fa ba balarabe bane ba Filatani ne in ka so kai dabarar yanzu ka ce mai Hausa Fulani amma ka ji da Larabci suke harkokin su fa to saurara Abdullahi Gwandu shi kan wannan ce mushi ake balaraban mutanen yamma kanin Abdullahi ai kanin dan Hodiyo Abdullahi Gwandu bari ku ji wakar da yake wa Malam Jibrilu cewa yake wa jibrilu min jabril ilahi bihi lana dinan hanifan mustaqimal manhaji shamsu duha bazagat bi gharbin fantahat li sharqi tashruqu lil quraish wa khazraj waka ce mai tsauna ta kaita ne kai saboda misali ake kawo ana ya wake shi ya ce malam jibrilu Allah ne ya kawo mana shi ya tsaye mana da addini kyakkyawa ya gyara mana hanya rana ce ga ta nan ta bullo da hantsi yace tana zuwa yammaci garin mu sai ta haska mu kamar yadda haske da ya sauka a gabas ya sau ya haska ka Quraishawa da kabila Khazraj muhajirai da ansarai annabi yake ne sallallahu alaihi jama'a an gane wannan da kyau ko jama'ar musulmi kun ji jami'ar da dan Hodiyo ya fita wadanne irin littafai ya karanta dan Hodiyo ya sauke alqur'ani ya haddace shi hadda ba ta zuku ba yana shekara 10 ba hadda zuku ba kai ratatata akamocin a ce wannan yaro ya iya ƙarya ne 419ers ɗan damfara hadda gardagar yana shekara 10 ya hada qur'ani chip yanzu mai yiwa kai wannan magana sai te maka nauyi don kai dan shekara 10 ka yanzu film din su Ibro ya haddace duk wani gidan amarya da ake sa fim din Ibro zai je to duk wata waka ya iya sai ga yaro ya makale a lungu wasila kin ci amana ta kaji wasila ta ci amana shi kaji mugu kaga ne jama'a mun gane wannan da kyau Allah ya kiyaye to yana shekara 10 ya haddace alqur'ani amma fa kafin nan wai ma ya iya kira'o'i guda 7 riwayoyi 14 saboda ya sauke kuma ya haddace littafin malam Shatibi ya haddace nazmin Shatibiyya bada'atu bi bismillah fi an-nazmi awwala tabaraka rahmanar rahiman wa mau'ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala rida muhammadin al-muhda ila an-nasi mursala wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum ala al-ihsani bil khairi wabbala wa sallastu anna alhamda lillahi da'ima wa ma laysa maddu'an bihi ajzamul ala wa ba'du fahablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hibla al-ida mutahabbila wa akhliq bihi idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwaliya ala al-jiddi haka wannan shimfidar littafin ce kaji na dan jawo maka ita in ka iya wannan littafin da ikon Allah ka iya qira'a qur'ani 7 riwaya 14 wa ammal karimu sirr fi tibi nafi'u fadhaka alladhi ikhtara almadinata manzila wa qalu nu isa thumma usman warshuhum bi suhbatihi almajda arfi'ata asala wa ammal karimu sirr fi tibi nafi'u فذاك الذي اختار المدينة منزلا عشان دي هكا واما علي فالكسائي نعته لما كان في الاهرام فيه تسربلا
كاغا مسالا ينزل دالمين علمي بس سما سنان ودن الجرم با سبو ده باسا كراتين زوري كوا دنگلا وندن شي يسا راون يا تسي دجي موي شي استاذ ني بزي كراتين زوري با كراتين زوري شي ني كراتو كنا تشوتكوكو ني mama hana ga kai haya islamic ba kaje haushin mu ko kaje kai abu kai degree kai digirgir kai diploma amma karatun gaskiya yana nan a zauri nan ne za a fara min aljildati ila aljilda sai ka iyaka sauki amma karatun haya islamic ko abu ko arabic wane ne biyu ke mai diguru ko ina ne syllabus ne za a bi sai a ce an sauke semester ta kare sai a ce ka sauka ka iya nan da kace zo kai mana lecture din sai ka rasa inda zaka kamo amma ka hada biyu ya kai mai saurare na karka ce karatun zaure kadai zaka yi ba zaka yi na zamani ba ina ce karatun zamani anan ina nufin karatun arabiya na zamani kaje kai karatun soro ahlari ishmawi iziya risala mukhtasar askari kaddaki karatu anan nan ne gaskiya da gaskiya min aljildati ila aljildati sannan kaje kai karatun zamani shine karatun larabci wanda zaka iya miƙewa a jama'a kai magana dan in ka gama karatun ka a zaure kakab randa aka tara maka jama'a nan aka ce kai musu lecture kana zuwa an ka kalle sai ka saddaka kace salati 10 ga annabi zaka yace a komai ba saboda baka saba zama cikin mutane ba amma an kai karatun aji idan ka tar matsatsau baka shakkar ko ya fika karatu zaka tsaya kai wa'azi a gaban shi ba ruwanka da ya fika karatu zaka faɗa abin da ka sani ne saboda ka saba karatun aji don karatun aji shine zaka yi abokanka kawayenka da wayesi maka dariya tun ane maka dariya haka iya karatun zaure ko daga kai sai malamin ka shi ma ba ku hada ido in ka kifar da kanka sai tammat bi hamdulillah fatiha ka mika sadaka ka wuce ba haka yake jama'a mun gane wannan da kyau to ka hada biyu sai ka ci riba kai na zamanin kai na ainihin zaure amma wallahi tserewa karatun zaure da aka yi ba karamin sharri bane lallai a dawo a raya karatun zaure shine asalin karatu ku karanta sahihul bukhari shine tsarin da malaman hadisi suke bi tunda kazo ka zauna gaban malami tun daga farko har karshe ko malam ya biya ya fassara maka ko malam ka ja baki ya fassara maka ko kaje kace haddathana ko kace akhbarana ko qura'a alaihi ko anba'ana ko gashi nan jama'a mun gane wannan da kyau don haka a raya karatun zaure jama'a Allah ya shirye da mu Shehu Usman ya yi ke karantawa tukuna Shehu Usman ya fara karantawa abu mamaki yana da shekara 20 raka duniya kun ji abin da ya kara hasada tsakanin shi da malaman fada dan shekara 20 saboda mu a nan kasar Hausa ba a saba ganin malami ba sai tsoho da furfura da sanda da malafa an kifa mishi wata alkyabba guda biyu yana ta zufa don a gani sannan za a ce malami amma ba a saba ganin saurayi ko yaro malami a kasar Hausa ba Shehu Usmani shekara shi 20 ya zama malami kamar yadda Ibn Taymiyyah yana shekara 17 ya zama malami uban shi ya rasu aka ce wai zai iya zama kujerar ne tafsiri irin na Malam Abdul Halimi sai Ahmad ya ce ni aka ce kai gabara yaro ana maganin manyan malami masu rauni da furfura ya ce to a ba nan gwada mana ban yawo ba sai a kore ni ba da yazo ya zauna sai aka ji ya fi uban karatu
ilimi baiwa ce, kamar yadda duk duniya an haɗu akan cewa dukiya baiwa ce, ko yanzu kana da ɗan shekara 20 yazo baka kujera hajji ba za ka anshe ba, in ya baka riga baka karba, ɗan shekara 20 in Allah ya yarda ya iya risala, in ya baka fatawa ba za ka karba ba, sai ka ce yaro ne, ka zalunci kanka. Shehu dan Hudu yana shekara 20 ya zama malami, ɗalibin shi na farko shine kanin shi Abdullahi Gwandi ya fara karantawa. Dan haka Abdullahi Gwandi yana da matukar biyayya ga Shehu Usmanu, matukar biyayya, biyayya ta yadda ake bukatar biyayya kanewa, saboda wan shi ne kuma malamin shi ne. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Shehu Usmanu yana karantawa da harshen Hausa da harshen Filanci. Wani lokacin sai a raba majalisin a yi da Hausa sannan a zo a yi da Filanci, saboda Fulani ne da Hausawa. Wannan kalubale ne ga masu kauracewa harsunansu kenan, kowa ya je iya harshen gidansu. Ka je kai wa mutanen garin kuwa zai kai babarbare ne, ka je ka juya ka sa musu tafsiri ko hadisi fiqhu da barbarci a jabaki a fasara, sai ka ji bari-bari suna masha Allah, to ya shiga kenan. Ba haka bane? Haka ne. Kana iya Filanci ka je ka tara Fulani a Adamawa ko Gombe ka nemi, sai ka jana Alareni Modibbo, Alareni Modibbo to karatu ya shiga kenan. Ka je kana Hausa ba sa je karshenta, yasa an ka iya yaran gidanku ka je ka raya shi kai da'awa da shi. In nufawa ne dangin ka tafi ka je kai wa'azi da nufanci. Amma yadda mutane yanzu kowa ya kaurace wa yaran shi ya dawo ya tare a Hausa, ba kabilanci muke so mu raya ba, amma mu masu da'awa harshe abin da'awa ne gare mu, muna son kowa ya iya harshen su dan je ga mutanen garin su. Dan dan adam wani lokaci yana da kabilanci, tun magana nan nake fada in wani yaji in ba Bahaushe bane sai ya ce a da Hausa ake fadi, kana fada da yaran shi sai ya gane maganar kawai zaka fada sai ya ce sadaqallahu alazim, tun da ya gane abin da kace. To Shehu dan Hudu yana yin wa'azin shi, in ya fito wa'azi a kofar gidan shi ake taruwa, anan ainihin kasar su ta Dagal, garin su na Dagal. Yana da wata al'ada da dan shi ya fada mana, in nace ya fada mana nake nufin ya fada a cikin littafin shi, littafin ainihin Infaqul Maisu. Malam Muhammad Bello yace idan babana ya fito karantar da dalibai sai in ga ya tsaya a wani lungu bakin shi yana mimi, yace na ga wannan ya fi a kirga, yace ran nan sai ne karfin hali nace me kake fade ne in ka fito karatu, yace tsayawa nake ina roƙon Allah, Allah ya sa dalibai na su fahimci abin da zan karantar da su, Allah ya karbi wannan aikin nawa ya samu tsarkin zuciya a ciki, ce abin nake fadi kenan. Wannan almadan shi ya fassara mana wannan magana. To jama'ar musulmina, daga cikin abin da Shehu yafi ba da ƙarfi shine karantar da tauhidi, sanin Allah, tsarki, salla, alwala, taimama, azumi, zakka, hajji, aure, ciniki da kuma yin abu don Allah, tsarkake zuciya, tahzibi kenan. Waɗannan su ne manyan abubuwan da Shehu yafi ba da ƙarfi. Shin wa'azin Shehu ya tsaya ga maza ne kadai ko kuwa wa'azin Shehu ya kai har ga mata? Jama'ar musulmi, wannan matsala ce wanda nake so dan tsaya kadan in tattauna mana ita, saboda mafi yawancin masu da'awa suna bada da'awar su bangare daya fi karfi. Wannan ya faru ga Annabi da farko, sai da mata suka yi mai tambayi, mata suka zo suka ce manzo Allah duk ka tare wa maza, mu ba naka bane, Allah bai aiko ka gare mu bane? Annabi yace bala, Allah ya aiko ni wurinku. Suka ce to a sa mana rana mana, aka sa musu duk ranar Alhamis, za a tara su aje ai musu wa'azi fi ta tambayoyi suna fatawa. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi, ka karanta cikin littafin ainihin Kitab al-Ilmi na Sahih al-Bukhari ko Riyadus Salihin. Jama'ar musulmi, Shehu Usmanu a majalisin shi akwai mata suna zuwa karatu, amma wata matsala mai girma ta taɓa faruwa. Masu jita-jita suka je suka ce Shehu dan Hodiyo yana haɗa maza da mata a majalisi ɗaya, ga kwankwasan namiji ga kwankwasan mace. To dama malamai sun kosa su ji kuskuren dan Hodiyo. Ana nan dai aji bai iya nahau ba, bai iya li'irabi ba, to duk dai ya iya. To ai dai abin ba ikhlasi ba, to ba dai dan Allah bane karatun riya, duka dai ba a dai samu abin da za a zage shi da shi ba sai aka yi ta cewa makarantar dan hodiyo ga kwankwasan namiji ga kwankwasan mace jita jita ta karfi har ta kai kasar Borno wani babarbare da ya ji kawai sai aiki da jita jita sai rubuto raddi bari ku ji abin da yace yace alayka minna tahiyatun mubarakatun shummisna miskan wasuk kan man yulaquna ayabna fudi kumtun dhiru ulil jahala la'allahum yafqahuna ad-din wad-dunya famna ziyarati niswanin liwa'zika iz khaltu ar-rijali biniswanin kafashina la taf'alanna ma yu'addi lil masa'ib iz lam ya'murillahu 'ayban kana yu'zina وأبيات المصطفى يج يتممها في عام رشن مع زيد مع الزيد يكفينا وانا متون سنن شي غني مصطفى غني مصطفى wani malami ne daga Bayluguri abinda yake cewa a takeice labari ne yazo gare shi shehu dan hudu na cuda maza da mata a makaranta sai yace gaisuwoyi masu albarka zuwa gare ka masu dauke da kanshi irin na turaren almiski yace ya kai dan hodiyo ka tashi kai wa jahilai wa'azi me yiwa su fahimci addini su fahimci duniya amma fa ka hana mata zuwa makarantar ka domin hada maza da mata munin ya kai matuka kar ka sake ka aikata abin da zai jawo mana masifa a kasan nan domin Allah bai taba umarni da wani aidi wanda zai cutar da mu ba yace baitocin shi baiti 10 ne yayi a shekara ta kaza wannan kaida ce ta masu waka a takeice abin da nake so ka gane kai wannan mutun yayi aiki da jita jita dan hodiyo na cuda maza da mata dan haka shi kuma ya rubuto raddi to wannan wasikar tayi wa dan hodiyo zafi shi kuma dan hodiyo mutun ne mai saukin hali bai san dauka abubuwa da zafi amma shi ma yana da masu zafi a gaban shi ko tun daga Abdullahi Gwandu kamar yadda annabi yake da masu zafi a gaban shi da tariki ce sai a ce Umar miƙe Aliyu taracan a yan daba suna da amfani kaka taba cewa ba ruwanka da yan daba duk jawo su cika makarantar ka suna kabbara suna fahimta kawaidi da ahlari rabi da rabi ana istighfari ko akwai randa za su yi amfani kwarai da gaske ai kuskure ne kana mai da'awa ka ce yan daba ba naka bane duk yan daba ka jawo su ka ce mutanen ka kowa ya zo a biya kawai suna nan za su gyara duk su Umar din ba yan daba bane su Hamza duk yan club ne su Aliyu duk mashahagiya ne amma duk da suka tuba ba su ne muke koyi da su ba yau jama'a mun gane wannan da kyau shehu yace wannan wasika ta yi zafi yace Abdullahi ba shi ansa shi ya rubuto biyar Abdullahi ya goma yace ya ayyuha allazi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna nasahta ja'daka lakin laita ta'ziruna wa qulta subhana hadha kana buhtana inna ash-shayatina in ja'u li majlisina hum yabuthuna su'al qawli tughyana lasna nukhalitu bin niswani kayfa wadha kunna nuhadhiru lakin qulta sallamna in kana dhaka walakin la usallimu an يتركنا بالجعل محلا كان إحسانا إذ ارتكاب أخف الضر قد حتما يكفر الجعل إن كان ذا إسيانا هذه البلاد وجدنا قومها غرقوا في الجعل تمنعهم أن يفقهوا الدنيا قد قيل تحدث للأقوام أقضية بقدر ما أحدثوا خذ ذاك ميزانا الحمد لله ذي الإنعام هادينا ثم الصلاة على المختار هادينا وآله صحبه أبياتنا كملت وعدها حب والتاريخ نقشانا كنت أمسر مالا عبد الله ما أنتكما أبن ديتي أتكيتي يا كي ونن دكذو كني شريا الدمو يا كي ونن ببربري من جي مغانكا الله يساكا مكد الهيري أماكا تولاري أمسامو كايمان نسيحة kuma kai iyakar kokarinka sai dai ya kamata ka karbi hamzarin mu amma fa ka fadi wata magana wadda tsarki ya tabbata ga Allah ƙarya ce da kace muna cudanya maza da mata
yace domin shedanin mutane in suka zo makarantun mu in suka fita sai su ta yada ƙarya akan mu mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza muna cuɗa maza da mata garin haka jita-jita ta zo maka to ƙarya ce yace mu ba ma cuɗa maza da mata a majalisun mu a wurin karatun mu yau ta ya zamu haka mu da muke wa'azin ka a aikata mugun abu ai wannan mugun abu ne sai yace to kai ka kaddara ma haka ne ka kaddara muna hada maza da mata idan muna hada maza da mata ai yafi sauki da abarsu da jahilci gwamma a karantar da su domin kuwa idan barna biyu ta hada ana duban karaman ne a take ta in ba dama a bar su duka a bar su da jahilci jahilci ya kai su ga kafirci ko a cudanya maza da mata suna karatu an aikata saban Allah wanne yafi sauki in ma har haka ne shine Abdullahi Gondo yake cewa hada maza da mata yafi sauki yace wannan kasa ta Hausa mun same ta ne mutanen sun nutse cikin jahilci yace sai a hana su su fahimci addini da rayuwa yace kar ka manta malamai sun ce ana yankowa mutane hukunci ne da gurgurdan yadda suke idan ka je ka samu mutane mutanen da ba su fahimci addini ba in ka karfafa musu wani sharadin jama'a sai su ki karban addini ko kuma sai su ki fahimtar ka kun san me nake nufi jama'a yanzu kamar kasashe irin su Togo da makamantansu in ka shiga wa'azi za ka yi mamaki yadda ake fadin nan haka suke za ka ga an zo wa'azi kwankwasan namiji nan kwankwasan mace in ka zo kai da zafin kai cewa sai an waye to wani fa dama saboda budurwarshi ta zo wurin ne yanzu don haka ce ta tashi ta koma wurin mata ya koma wurin maza sai titi ya fita to gwamma ka ci gaba da wa'azin ya shiru ya gyara shine Shehu Abdullahi yake cewa ko da haka ne ma ka karɓi uzurin mu mana tunda mutanen nan jahilai ne a karantar da su suna cuɗanya maza da mata yafi sauki a basu da jahilci sai su saba ma Allah sai Shehu Abdullahi sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu an tsira da aminci tabbata ga zaɓaɓɓe siyayyen halitta Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutan gidanshi da sahabban shi yace ga waka ta nan baiti goma to jama'a wannan maganar amsa ce ta musamman da aka baiwa wannan babarbari amma maganar ta yaɗu a ƙasar Hausa har Turawa da suke rubutu game da tarihin Shehu suna ɗaukar wannan gabar tana zama aibi su ce Shehu ya zo yana hana ɓarna amma kuma ya haifar da wata ɓarnar yana cuɗanya maza da mata ga kwankwasan namiji ga kwankwasan mace wannan maganar ƙarya ce gaba gare ni nan littattafai ne guda biyu Shehu ya rubuta su da hannun shi wanda ya tabbatar da haka ɗin ƙarya ce bayan ya tabbatar da haka ƙarya ce ya zo ya bayyana hukuncin mata su fita domin su nemi ilimi littafin farko ga shi shine wasiqatul jawabi ala su'ali dalili ala su'ali dalili ala man'i khurujin nisa'i wal mawalati kashin wannan littafi akan hukuncin ainihin wato wani dalili ne yasa za ka hana ka ce mata kar su je suna su je biki kar su je biki amma kuma ka ce su fita makaranta wani dalili ne sai Shehu ya ce ga dalili sai rubuta wannan littafi na biyu Shehu ya ce tambihul ikhwani ala jawazi ittikhadhi almajlis li ajli ta'limi an-niswani ilmi furud al-a'yali min dinillahi ta'ala ar-rahman gashi wannan littafin Shehu yayi shi ne akan aware wa mata makaranta ta musamman anan ne fito karare ce ƙarya akai mun sharri akai mun bana hada maza da mata a cibaye sai dai farkon ka makaranta ta maza na gaba mata na baya sannan na kawo labule na sa a cikiya Shehu da kansa ya faɗi wannan yace da tafiya ta tafiya makaranta ta ta ƙarfi sai na ware wa mata rana daban na ware wa maza rana daban Shehu ya faɗa haka a cikin wannan littafin waɗannan littattafan jama'a malaman ƙasar Hausa na wannan zamanin da yawanci ba su san su ba shi yasa da muka tashi muna karantar da mata suka yi ta mana sharri suka yi ta mana ƙazafi da muka tashi muka yi ta bayyana su da suka san su yanzu ba wanda bai karantar da mata yadda 'yan izala ke da makarantar mata 'yan ɗariƙa na da ita 'yan shi'a na da ita 'yan ba ruwanmu na da ita yanzu kowa yana da makarantar mata haka ne da za mu fara karantar da mata sai da muka je muka yi course kan mu malaman izala na anguwan nan mu da su malam Saminu su malam Umar su malam Muhammad Awal su duk sai da muka je muka yi course ya ake karantar da mata ma tukuna ba da ka muke a nan Kongo sai da muka yi course na shekara ce ku ba ku sani ba muna wucewa lokacin kuna zagin muna tafiya neman ilimi sai da muka je muka yi course na iya tuna ranar farko da ɗaya daga cikin malaman mu ya shigo yana yi mana shimfiɗa akan ladubban karantar da mata yace ka'idar farko in kana da makarantar mata kai zaka zama na ƙarshen shiga aji kuma kai ka zama na farkon fita sai sun gama taruwa sannan kai ka zo ka shiga sannan kana addu'a ka fita kana fita kada wata take tana da tambaya za ta gana da kai haka ka karantar da mu amma muka zo aka yi ta mana sharri aka yi ta mana sharri muna karantar da mata muna lalata da su muna kaza muna nan mu ne musu addu'a muna cewa Allah ya shirye da ku mu inda muke karantar da mata a makarantu ne a salari kowa na gani da rana makiyan namu da ke zagin mu da suka tashi buɗe makarantar farko a yankin sabon garin Zaria a cika ji aka buɗe ta da daddare a Rumfakwano to ka gani to ka gani malaman kasar Hausa ba su san litta fannin ba shi yasa muke ba su uzuri ban san su ba saboda malaman bid'a sun danna litta fannin sun boye su rabi kuma turawa sun kwashe don haka aka waye gari a yau in ka tashi kace zaka jaddada addini irin na dan hodiyo malaman kasar Hausa da sarakunan kasar Hausa su za su fada da kai ba a neman hujjar daga dan hodiyo ko kadan an manta da wannan sannan shehu alƙalamin shi bai tsafi bai zo rubuta wani hamshakin littafi da shi irshadul ikhwan ila hukumi khurujin niswan wannan littafin kowa ya kamata ya mallake shi ila hukuncin mace ta fita ta je asibiti ko ta je gidan suna ko gidan biki ko ta je aikin gwamnati ko ta je gona ko ta je ta'aziyya ko ta je kamun amarya duka sai da shehu ya tattauna ɗaya bayan ɗaya a ilmance da hujjoji irshadul ikhwan ila hukumi khurujin niswan wannan littafin akwai wani malami a College of Education da ke can jihar Zamfara ya fassara shi malam Muhammad Isa Talatan Mafara fassara Hausa wanda ba su iya karatun Larabci ba ku je ku neme shi jama'a karatun dan hodiyo kun ji yadda ya fara matakin farko zama ake a karantar da mutane ashe idan kai an ce maka jihadin dan hodiyo kai kana tunanin dan hodiyo ya tashi ne ya ce ya ku mutanen ƙasar Hausa duk arna ne ku khalidina fiha abada to wannan kuskure ne ba ka dan hodiyo fara ba ka ji jihadin farko shine abin da yayi jihadin farko me muka ce a baya neman ilimi ko shehu ya nemi ilimi bangare na biyu karantar da ilimi yanzu akan haka muke game da tarihin shehu shehu yana cikin karantar wannan ka ji ga irin tsarin da yake yi wannan magana ina fadin ta ne saboda ƴan uwan mu matasa idan suka tayar ma da awa a yau in suka shekara uku suna yi to shikenan sai su kwaso kaulasan kwando guda sai su watsa wa jama'a saboda wai sun gaji har yanzu ba a zo an bi su ba shehu sai da ya shekara 40 sai da shehu ya shekara 40 sannan aka buga kana jin ya fara karantarwa yana shekara nawa 20 to haka yake karantar wannan a hankali a hankali a hankali ana karantar da mutane Qur'ani hadisi fiqhu in yazo khutbatul haja khutbatul haja shi yana farawa irin wannan da kake ji a radio Abubakar Gumna farawa wadda take karewa wal ulama'il alimin wal a'immatul arba'atul mujtahidin wa muqallidihim bi ihsanin ila yawmiddin sannan sai yace innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sai fara karatun shi haka yake farawa wannan dan shi ya gaya mana haka a cikin littafin infaqul maisu ila fi hukumi fi ainihin wato fi tarikh biladi tukrur malam Muhammad Bello jama'ar musulmi da makarantar shehu ta kasaita to yanzu ne za a fara matsalar jihadi sarkin wannan lokaci sunan shi bawa jangwarzo ba kafiri bane ba arne bane ba ba maguje bane musulmi ne yana sallah yana salati yana can a alƙalawa sai ji labarin ga wani matashin malami an samu a garin Tagal yana wa'azi yana karantarwa
wannan sarki da kanshi ya taso da ya taho gidan Shehu Dan Hodiyo, ya zo ya gaisuwa, ya ce wa Dan Hodiyo, ni na yadda da wa’azinka, na yadda da karatunka, ina son ka zo gidana a Alƙalawa ka kafa makarantarka a nan, ‘ya’yana da matana ka karantar da su kuma ka karantar da mutanen ƙasa ta a babban birnin jiha, babban birnin ƙasa Alƙalawa. Shehu ya amsa wannan magana. Wannan magana ta faru ne daga 1776 zuwa 1794 ta miladiyar Bature, shekara ta 1776 zuwa da 94. Ba da dadewa ba sai wannan sarki ya rasu. Wannan sarki shine bawa Jangwarzo. Jama'ar musulmi, bawa Jangwarzo bai yaƙi Dan Hodiyo ba. Bawa Jangwarzo ya ƙarfafi da awa Dan Hodiyo ne. Don haka matasa da ba su san tarihi ba su bar la'antar bawa Jangwarzo. Bawa Jangwarzo Allah ya gafarta mishi. Bayan ya rasu sai kanin shi Yakubu ya karɓi mulki. Yakubu da ya karɓi mulki shi ma sai ya ci gaba da gudanar da da'awar Dan Hodiyo kamar yadda yayan shi yake yi. Sai dai Yakubu bai dade akan mulki ba shekaru hudu ya yi rak sai ya rasu. To daga nan sai kanin shi ya karɓa shi ne sarki na fata. Sarki na fata shi ma bai dade ba. Shekaru biyu ya yi rak. Amma kuma daga nan ne aka fara samun takin saka. Domin sarki na fata ya fara ganin jama'ar ƙasar Alƙalawa da gobir gaba ɗaya sun fi jin maganar Dan Hodiyo fiye da tashi. To sai hasada ta fara taso mishi. Kamar yadda yanzu in ka shiga cikin ƙungiyoyi za ka ji. Da shugaban malamai da shugaban ƙungiya sai ka ji ana takin saka. Saboda wannan yana ganin wannan ni ne malami amma an fi jin maganar wannan. Ni ne malami amma kujerar hajjiwa na ake ba. To sai kaga kullum ba a zaman lafiya da shugaban malamai da shugaban kungiya. To haka nan wannan sarkin gari, wannan kuma babban malami, sai zan jama'a sun fi saurara maganar Shehu fiye da sarki na fata. To da sarki na fata ya fara ganin haka sai ya fara jan kunnen Shehu. To da Shehu ya ga wannan ba mutumin arziki bane sai ya kwashe inashi daga fada sai koma can ƙauyen su Tsagel. Da ya koma wannan ƙauye sai wannan sarki na fata sai ya biyo shi da takarda ya nemi sharuɗa ga su kamar haka guda huɗu. Ya ce bayan gaisuwa, matuƙar kana son ka ci gaba da gudanar da da'awarka a ƙasata, to sai ka cika waɗannan sharuɗa. Sharaɗin farko, kada wani almajirinka ya sake yin wa'azi sai dai kai kaɗai ne wa izinin wa'azi. Wannan magana zahirinta kamar girmamawa ce ga Shehu amma ni kurkushe da awashi ce. Don haka ce almajiranka su daina wa'azi. Yo, annabi ma almajiran shi su suka yada musuluncin a duniya. Shi iyakashin shi jaziratul Arab. Tunda annabi yake bai taba wuce kasar Larabawa ba. Duk inda ka ji musulunci almajiran shi suka kai, to in aka ce kada almajiranka su yi wa'azi sai kai, kaga an dakushe da awarka. Sharadin farko da sarki na fata ya sa wa Shehu. Sharadi na biyu, ya ce duk wanda bai gaji musulunci ba iyaye da kakanni to ba zai sake musulunta ba. Inda ma can uwarka da ubanka musulmi ne to ka ci gaba da musulunci. Amma in ba ma guje ne kai to kada ka musulunta. Sharaɗi na uku, kada wani namiji da ya sake ɗaura rawani. Don rawani alama ce ta musulunci. Ko yanzu ka sa rawani kana shiga kasuwar sabon garin nan sai ga har munafukai sai gaban su ya faɗi sai lafiya. Sai a lafiya lauyo menene ya ce karawa kallawa na ganka da wani rawani ne dai shi ne dai na ce dama ko lafiya. Sharaɗi na hudu, kada mata su sake yin lullubi. Sai dai mata su rinka yawo da wuyansu kamar godiyoyi ba lullubi. Saboda lullubi alama ce ta mutuncin ƙasa. Duk ƙasar da babu lullubi shi yasa kuka ji yanzu ƙasar Faransa ta matsa. Kar wata mace ta sake sa lullubi ko kallabi. Wannan sharaɗin shi ne wajen shekaru 60 aka yi a ƙasar Turkiyya. Mace musulma kar ta sake sa kallabi, duk wadda ta sa kallabi za a kama ta a kulle ta. Duk aikin Yahudu ne wannan. To wannan sarki na fata gashi yana sallah yana azumi amma ya kafa waɗannan sharuɗan ba. ina son jama'a ku gane na fata fa ban ba maguji bane na fata musulmi ne yana sallah yana azumi yana salati yaje aikin haji amma na fata yace kada ba maguje musulunta kar almajiran shehu su sake wa'azi kada namiji ya sake sa rauni kan mace ta sake sa lullubi kafin na fata ya fara zartar da waɗannan sharuɗa na sha aikace sai Allah ya kashe mugu Allah ya ƙara nauyin ƙasa sai ya mutu to amma sai kuma aka yi ta Hausawa ja ya fado ja ya dauka sai wani sheɗanin dan shi ya dauka kuma za ku yi mamaki jama'a duk waɗannan jama'a sai da shehu ya karantar da su dan kar ku manta shehu ya zauna gidansa ya karantar duk almajiran shi ne amma duk wanda ya hau mulki sai ya zama inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alaihim sai ya zama irin qaruna jama'a musulmi kun gane wannan da kyau waɗannan sarakunan dukkan sai da suka zauna shehu ya biya musu karatu amma da mulki ya samu shikenan sai suka kafirce wa Allah haka yanzu ga mutum yana nan da dan dangagen lalon dan shi da dan gemin shi fitin haka yana nan ana wa'azi ana yana zama kansula ciya man kaza ka shikenan sai aske gemu ya saki wandan shikenan ya aure sai a tafi jiyar eh ana party ana shan giya ana iskanci abubuwa shikenan duk sai su rikici mulki jama'a innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna wallahi duk mutumin da ya karbi mulki kai yadda a ce mishi sarki balle a ce mai sarkin gargajiya ya mutu wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ulama usu'in wa ruhbanuha din da kaga addini ya lalace mutum uku ne suka jawo miyagun sarakuna miyagun malamai masu bautar Allah da jahilci bakin jahili malai ya zauna yana ta bauta Allah barna yake sarkin gargajiya barna yake malamin bid'a barna yake waɗannan mutanen su suka bata addini haka malam Abdullahi dan Mubarak ya faɗa shekara 1200 jama'a mun gane wannan da kyau bayan wannan sarki ya mutu sarki na fata sai dan shi ya gaje shi mai suna Yumfa sarki Yumfa shi ko sarki Yumfa yayi shekara 6 yana mulki shi ma yayi mulkin shi daga hijira a shekara ta 1800 da ainihin 2008 wato ta miladiyar bature to me ya faru sarki Yumfa da ya taso sai ya gaji uban shi kuma sai ya ƙara akan ƙetar uban shi shi sai ya ce kawai abin da yafi shine ya kashe shehu shahararriyar magana ce ga duk wanda ya karatu soro a ƙasar Hausa na daga cikin hanyar da ainihin sarki Yumfa ne mu kashe dan hodiyo ya gayyace shi zuwa ga fada sai ya haƙa rijiya a ainihin kofar ɗakin da za a yi taro duk waɗanda za su halarci taron aka yi musu kofa ta musamman suka shigo shehu sai aka sa ya shigo ta wannan kofa wadda akwai rijiya a ita an shimfiɗa keso an kawo ƙasa an sa ma'ana shehu in ya rubta daga nan ya mutu sai a ce tsautsayi ne Allah ya kawo kamar yadda Hajjaj ibn Yusuf ya kashe Abdullahi dan Umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin Sahih al-Bukhari Kitab al-Hajj an fito za a yi aikin hajji a shekarar da Amirul Hajj shine Hajjaju shi kuma Hajjaju mugun sarki ne ba ai mai nasiha to sai dan Abdullahi dan Umar mai suna Salimu yaje ya tsaya a ban ɗakin da Hajjaju yake wanka yace ranka ya dade sarki in dai sunna kake so kai marmaza ka fito aje a hau Arafa sai magana sai ta bata mai rai shi za a ce in dai sunna yake so shi za a yi wa'azi da sunna shi ne mai wa'azi da sunna ne shi mugu sai fito yana fada sai yace a kira Abdullahi dan Umar uban wannan yaron da ya faɗi magana tunda uban malami ne yace abinda danka ya faɗa gaskiya ne yace gaskiya ne sai magana ta mai zafi dan me za a faɗi magana shi kuma ya gaskata shikenan sai ya ce a je a samu kibiyoyi a sa musu dafi a bakinsu a soka su a kofar ɗakin Abdullahi dan Umar yadda yana fitowa da asuba zai sa takalmin shi sai ya taka su yana fitowa ko sai ya taka yana takawa guban nan ta bi jikin shi ƙarshen rasuwa shikenan bayan ya dawo aikin haji haka sarki Yumfa ya so ya kashe shehu ya haƙa rijiya in ya faɗa ya mutu ya ce tsautsayi ne Allah ya kawo to amma sai Allah madaukakin sarki ya tsare shehu inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana tunkudewa mu'mina duk wani makirci da za a yi musu wannan da bata yi ba sai sarki yunfa ya dauko wani mataki na ya karshe ho amma ta hanyar almajiran shi sai sarki yunfa ya hada rundunar yaki za a tafi yaki wata kasa sai a bi kauyukan da almajiran shehu suke sai a je a kama su a karkashe su a dibe dukiyar su a kwashe matan su da ƴaƴan su sai a ce sarki ya zo wucewa ne ba su fito sun yi gaisuwa ba hasali ma sun jajjefi sarki aka rinka bi ana kashe almajiran shehu ana kashe almajiran shehu wannan lokacin saura shekara biyu kenan shehu ya tsaya da jihadin nan da waɗannan sarakunan gargajiya da ƴan bokoko suka yi biki makon da ya wuce to wannan makircin galla ya faɗa mana shi a cikin littafin infaqul maisur shafi na 97 yace to a shekara ta 1228 in ji dalla kenan yace sai sarki yunfa ya bullo da wani makirci yana sanya gwada shehu ya ga sai rubuto shehu takarda cewa bayan gaisuwa ka tsince ina ka ka bar yankin mulki na gaba daya amma kada wani almajirin ka ya bi ka da kai da matanka da ƴaƴanka kawai amma ba wani almajirin ka da zai bi ka sai shehu ya ainihin yi hijira zuwa ainihin garin Gudu dake kasar Kebbi ta jihar Kebbi ta yanzu a ranar 10 ga watan Zulqa'ada hijira na da 1218 to da yunfa ya ga almajiran shehu suna ta guduwa suna gudun hijira zuwa can kasar Kebbi suna bin malamin su gwamnati ta watse kenan don dama shehu ya riga ya ci karfin kasar an ta wa'azi an ta karatu mutane duk sun bi to yau ba shehu to kowa sai ya kwashe ina shi mu ma bari mu bi shehu to da yunfa ya ga gwamnati za ta watse sai marmaza ya rubuta wa shehu takarda cewa to don Allah tunda abi yayi zafi haka ka dawo kama dawo gidana ka ci gaba da da'awar ka komai ya daidaita dalla sai ya marmaza ya ce sai baba na shehu yayi amfani da kaifin hankali ya ce wannan makirci ne yace ba zai dawo ba sai in an cika sharadi biyu sharadi na farko yunfa sarki yunfa ya tuba ga Allah ya zama ba wai kawai zai gyara bane da ya ga mulkin shi zai watse ya tuba ga Allah yayi nadama wa shurutu tawbati annadamu ala ma fata wa niyatu Allah ya uda ila zambin fima baqiya alaihi min umrihi haka malam Abdurrahman al-Akhdar ya fadi to sai ya tuba ya dawo ya tuba ga Allah sharadi na biyu shehu yace ya tsayar da adalci a kasar shi ya hana zalunci to anan ne shehu ya faɗi wata magana wadda wallahi duk wani mai mulki ya saurare ta da kyau shehu yace ka sani da cewa gwamnati na rayuwa ta dore a ƙarƙashin kafirci amma ba ta rayuwa ta dore a ƙarƙashin musulunci koda ta musulmi ce a ƙarƙashin zalunci koda ta musulmi ce gwamnati tana iya rayuwa a ƙarƙashin zalunci a ƙarƙashin kafirci ana kafirci a ƙasa sai Allah ya rabu da su rayu ilahi matukar ba zalunci tsabar kafirci ake sai a rayu amma gwamnati ko ta musulunci ce ta saka zalunci shehu yace sai ta rushe jama'a ku duba America duk duniya ba ƙasar da ke taimakawa gajiyayyu ba ƙasar da ke taimako da duk wani alheri irin ƙasa America duk duniya da mu makiyan America da masoyanta mun yadda da haka amma saboda America azzalima ce duk alherin nata ba a gani in kana zalunci duk alherin ka ba za a gani ba yanzu ana yin ambaliyar ruwa America za ta kawo gudunmuwa ana yin yaki America za ta kawo kaza amma saboda muguwa ce azzalima ce sai Allah ya hana duniya su fahimci alherin can nata shehu yace gwamnati ta kafirci za ta iya dorewa a ƙarƙashin kafircin ta in babu zalunci amma gwamnati ta musulmi ba za ta rayu ba in ana zalunci a cikinta wannan maganar ta yi daidai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad da kunci ya yawa ga sahabban annabi a makka zalunci ya musu yawa ina annabi ya tura su ƙasar habasha me annabi ya ce musu ku tafi ƙasar habasha domin a ƙasar akwai wani sarki baya yadda a yi zalunci a ƙasar shi shuwagabanni ku daina zalunci sarakuna ku daina zalunci 'yan siyasa, kansiloli, ciyamomi, ministoci, ku daina zalunci. Jama'ar musulmi, kuna ganin maganan nan wai faɗa ta ɓata lokaci ne, wallahi mun sauke nauyi ne a kanmu. Dole mu faɗa musu, ku daina zalunci. Kuma kanku ya waye, jama'a, duk wanda kuka zaɓa ya yi zalunci ko ya ba daidai ba za ku iya calling ɗin shi back. This is constitutional. Tsarin mulkin ƙasar na kafirci ya ba ku izinin. Duk mutumin da kuka zaɓe shi ya je yana zalunta ko yana ba daidai ba, za ku ce kun soke zaɓa. Za ku ce kun soke zaɓa. In kuka soke zaɓen sai ya dawo gida, sai ku zo ku sake fitar da ɗan takara a sake. An yi a California. California ita ce jiha mafi girma a ƙasar America. Ita ce jiha mafi arziki a ƙasar America. Shekarar da ta wuce suka ce gwamnansu sun janye zaɓa. Sai suka ce sun janye sai ya dawo gida. Sai suka sake tsayar da ɗan takarar gwamna. Dan boxing suka ɗauko, dan drama Ibro suka ɗauko suka tsayar suka ce ya wuce musu, ya fi musu. Amma yanzu kuna ji kuna gani kun zaɓi mutum yana zalunci, kuna zuwa ana raba zaluncin da ku.